daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku yi jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa kan mita 102.5 da radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. A Ghana kuna iya jin shirin nan a tashar Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Haka nan kuna iya sauraron wannan tasha duk lokacin da ake bukata a yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ana yanzu karfe 7 na safe a gogon Ghana, 8 a Nigeria, Kamaru da Chad da kuma Niger. Tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Aliyu ke farin cikin mun sake dawowa domin gabatar muku da shirin a hantsi daga nan birnin Washington DC.
Shin Alhassan, ka san inda shugaba Buhari yake hali yanzu?
Mun ji announcement a radio cewar ya tafi London domin a dan ƙara duba lafiyar shi sakamakon zaben da ke tafe.
Kadan daga cikin rahoton Nasir kan yadda wasu masu tsaro suke jin labarai, sannan mu gabatar muku da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Za ku ji da rahotanni da suka dauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a mako da kuma filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu sai a gyara zama ga labaran duniya tukuna.
Masu tsare, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump yana buga kirji ko kuma kurin cewa jam'iyyarsa ta samu galaba a zaben ranar Talata da aka gudanar. To amma kuma kirga kurun zaben na musamman da aka gudanar a jihar Ohio da ke kudu maso tsakiyar Amurka na kujerar dan majalisar wakilai ana kekere-keke ne. Jami'an zabe sun ce katin jefa kuri'a har 3,300 da kuma kuri'a wanda basu jihar, amma za su iya kada kura har sama da 5,000 ba kirga da su ba tukunna. Kuma karkashin dokar jihar ana iya daukar kwanaki 11 ana kirga su. Gunduman da Belderson yayi galaba dama wuri ne da jami'ar Republican ta jima tana cin zabe dan majalisa sama da shekaru 30 da suka gabata. Shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai sake tsayawa takara ba, maimakon haka zai mara wa ministan harkokin cikin gida Emmanuel Ramazani Shadi bayani a zaben na shugaban kasa mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mai magana da yawan gwamnatin kasar ne Lambert Mende shine fidda wannan sanarwa a jihar Laraba. Wannan sanarwar da ta kawo karshen jita-jitan da aka jima ana yadawa cewa shugaban zai sake tsayawa takara zagaye na uku duk da dokar kasar ta yi hani da hakan. Dama dai tun a shekarar 2016 ya kamata ya sauka lokacin da wa'adin mulkin sa na biyu ya kawo ƙarshe, amma sai zakulo wani bangaren dokar kasar wanda ya ba shi damar ci gaba da zama kan karagan mulki a matsayin shugaban rikon ƙwarya. Wannan zama daddadin ne ya rutautar siyasar kasar, abin da ya kawo yawan zanga-zanga nuna kyamar shugaban, amma kuma akai ta amfani da ƙarfi ana dankufar da masu zanga-zangar. A hana wa daya daga cikin yan adawan siyasar kasar Zimbabwe Tendi Biti mafakar siyasa a kasar Zambia jim kadan bayan da mahukuntan kasar ta Zimbabwe suka tsare shi a lokacin da yake kokarin tsallaka bakin iyaka. Rahotannin farko ma cewa suka yi an kama shi. Babban daraktan kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch Dewa Mahinga mai kula da kudancin Afirka shine ya rubuta a shafin sa na Twitter jiya Laraba cewa ana sa ran kasar ta Zambia ta mayar da Biti shi da wasu mutane biyar zuwa kasar ta Zimbabwe. A cikin abin da ya rubuta ma har ya ambato Biti yana cewa ga bisa dukkan alamu sun yanke shawarar mika mu ga gwamnati, mu dai muna ga hannun Allah. Amma gidan rediyon BBC ya ambato ministan harkokin wajen Zimbabwe Joe Malanji na cewa dalilan Biti neman mafaka ba dalili bane masu kwari. Yace ana kare Biti ne har sai ya dawo Zimbabwe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Manzon Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya Nikola Landenov ya buƙaci Isra'ila da Hamas da su ja da baya daga fadawa yaki bayan dukkan bangarorin sun yi musayan harbin roka jiya Laraba. Melendov ya ce lamar na iya kazancewa cikin dan kankanin lokaci kuma ya mummuna illa ga jama'ar su duka gaba daya. Yan yakin sa kai daga yankin da Hamas ke da iko da shi a Gaza sun harba rokoki 70 ga Isra'ila, ita kuma bata wata ba ta mayar da martani har ta harin jirgin saman yaki har ta kashe ba Palestine guda kan ta jima wasu biyar rauni kamar yadda ma'aikatan kiwon lafiya na Gaza ya ambato. Amurka ta sa wa kasar Rasha takunkumi mai tsananin gaske bayan ta tabbatar cewa Rashan ce yake da alhakin bayar wani tsohon ma'aikacin leken asiri da ƴarsa guba a kasar Birtaniya a watan Maris. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Rasha ta kare dokan kasa da kasa domin ko ta yi amfani da guba akan ƴan kasar ta. Wannan takunkumin wanda aka bayyana shi a jiya Laraba zai fara aiki ne daga ranar 22 ga wannan wata na Agusta. Kusan dukkan abin da takunkumin zai shafa za su hada ne da lasisin fitar da kayayyakin na'urorin da ke nasaba da harkokin tsaro da ake kaiwa kasar ta Rasha, misali na'urar magana, adana bayanai da dai ire-iren su. Yanzu adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizan ƙasa da aka yi a tsibirin Lombok na ƙasar Indonesia ranar Lahadi ya kai 347, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ya ruwaito. Mai magana da yawon ma'aikatar kula da haɗura Stopo Powo Nugroho ya shaidawa kamfanin dillancin labarai jiya Laraba cewa mutane da yawansu ya kai 1,447 suka samu rauni, kana sama da 165 suka rasa mahallinsu, yayin da mutane da yawa daga yankin Kayangan suka mutu, inji kamfanin dillancin labarai. A ranar Talata gwamnati ta kiyasta cewa kashi 80 na gine-ginen da ke arewacin Lombok duk sun salwanta, sai dai an kokarta an kwashe dubban 'yan yawon bude ido daga tsibirin Lombok da Gili.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC da Dan Ibrahim a yau ya gabatar. Madalla a daidai lokacin da ake kokarin tsaftace kafofin yada labarai ganin irin abin da ke faruwa a kafofin sada zumunta, Nasira da Mailika ya shiga Abuja don jin yadda wasu mazauna birnin ke fahimta ko daukar labarai a kafofin yadawa.
Ganin nan a anguwar Garki village, asalin ƙauyen Garki kenan inda ake da sarki, ina so in gano cewa mutane ma sun san labarun da suke faruwa a nan Abuja, musamman ma daga fadar shugaban ƙasa. Malam, ko za ka bayyana mana sunanka?
Ni sunana Alhassan Idris.
Shin Alhassan, ka san inda shugaba Buhari yake hali yanzu?
Mun ji announcement a radio cewar ya tafi London domin a dan ƙara duba lafiyar shi sakamakon zaben da ke tafe, kuma mun yi farin ciki ba don komai ba saboda mun san aiki ne a gaban shi, kuma namiji ne jajirtacce a ƙasan.
Amma ai hutu ya tafi ba ce ya tafi jinya ba?
Hutu ya tafi, amma kuma hutun da ya tafi ai yana bukata dan ƙara duba shi domin dama dai mai lafiya ne.
Menene sunan shugaban hukumar tsaron farin kaya, wato DSS, wanda ya rasa mukaminsa?
Sunan shi wallahi na mance sunan shi, amma na ji sanarwar da mataimakin shugaban kasa ya bayar a kan shi cewar ya sauka daga kan wannan mukami kuma ma an dora wani.
Malam, ko za ka bayyana mana sunanka?
Sunana Bahisul Haq Alhassan, kuma gidan jiha Katsina ne.
Shin ka san cikakken sunan ministan shari'a na Najeriya?
Kwarai ma kuwa, Abubakar Alami.
Shugaban jam'iyyar APC fa mai sunansa?
Kumar Adam Ashimali.
Wani dalili ka ji ake bayarwa ya jawo aka kwaɓe shugaban hukumar DSS?
Ita wannan a matsayina na wanda ke bibiyar abubuwan siyasa na ƙasa, zai iya cewa wani abu ne wanda za ka yi alaƙanta shi da siyasa. Saboda yanda muka fahimta da gabaki da su kansu executive arm na government, wata kamfanin zartawa wajen shugaban kasa, mun fahimci cewa tsakanin Allah ba su shirya ba zo da wani tsare-tsare ba na da yanzu za su tafi da mulkin kasa yanda za su samu ci.
Wato ma'ana wani dalili ka je yasa aka kwaɓe shi?
Ito abubuwa ne sun kasu gida biyu, zan iya cewa wasu suna cewa shi shugaba Muhammadu Buhari ya dora shi a matsayin shugaban DSS na kasa, amma kuma daga ƙarshe ya ɗauki wani direction ya koma kamar yana kasuwanci da harkai. Wasu abin da suke bayyana kenan, wasu kuma abin da suke gani ai kawai bai ma yanki fannin wajen shugaban kasa abin da ya dace ne, kawai hisa suka yi waje da shi.
Ga wani malami ma ba zai gabatar mana sunansa?
Sunana Suleiman Umar.
Shin Suleiman, ka san sunan ministar kuɗi ta Najeriya?
Gaskiya ban sani ba.
To me ya faru, baka sauraron labaru ne?
Na sauraron labarai saboda dalilin abin da yasa abubuwan da ba na fahimta a kai shi yasa na watsar.
Menene baka fahimta?
Suna da yawa.
Amma za ka yi misali ɗaya saboda mutane su fahimta.
Dalilin abin da yasa ba na sauraron labaran kamar na game da ministan kuɗi, saboda abubuwan kuɗin ba sa tafiya kamar yanda na taso na saba, har na watsar na zero mind ɗina don in zauna lafiya kar na sa ma kaina hawan jini.
Lokacin da kake sauraron labarun kafin ka daina, wane ne tsohon ministan kuɗin Najeriya?
Kamar irin lokacin su Sanusi Lamido haka, tabbas a wannan lokacin nakan biye media, nakan samun labarai a kansu.
Mai martaba sarkin Kano a lokacin gwamnan babban banki ne ba ministan kudi ba ne?
Okay, a lokacin haka aka yi.
Malam, ku za ka gabatar mana sunanka?
Ni sunana Abubakar Ibrahim.
Kuka san cikakken sunan ministan Abuja?
Gaskiya ban sani ba. Ko na sani dai na manta ma dai.
To amma kana garin a shekaran ka nawa Abuja?
Na karan kombi dai. In ka ga mutum an san shi ai yana adalci a mutane ne ai.
Sunansa kawai aka tambaye, mutum yana adalci ko baya yi ma sunan kawai aka tambaye kai.
Shi ne in ce ma idan mutum yana adalci ya zama dole al'umma san shi ko baka ba. To wallahi ban san sunansa ba.
Menene sunan shugaban ma'aikata? Menene sunansa shugaban ma'aikata na wannan shugaban Buhari?
Gaskiya shi ban san shi ba.
Shi ma saboda baya adalci ne shi yasa baka san shi ba.
Gaskiya ina gare ka. Dan inda yana yi da dole za mu san shi.
To kai me yasa kake ta dariya da yake ba da amsa?
Eh to ai abin da ke ban dariya wato wani abu ne ke faruwa a kasan. Mu yadda muka dauke su a kasan duk wanda Buhari ya ce zo ka rike mun nan mun dauka kamar yadda muka yarda da shi haka shi ma ya yarda da su ya ba su amana za su iya kyautata ma kasan gaba daya ba mu ba kasan gaba daya ai mana adalci. Dama domin haka muka zabe su shi kuma duk wanda ya kira ya ce rike mun nan ya ce fa rike mun kasan ne gaba daya.
Masu sauraro kun ji yadda mutane ke fahimtar irin labarun nan da ake bayarwa a kafafen radio da jaridu da sauransu. Kwaiwa kanku hukuncin yadda mutane ke fahimtar yadda ake bada labaru a daidai lokacin da ake ma kokarin tantancewa da tabbatar da bada labaru na gaskiya daga labarun nan na ƙarya yawanci da ake yawan yadawa. Daga nan anguwar garki Nasiru Adamali Kaya muryar Amurka a Abuja Nigeria.
To a gaida Nasiru nan da wani wasu ƴan mintoci za mu gabatar da shirin na ƙasa ba kasawa ba kamar nan sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Sangare ta taya masu sauraro hira. Hali yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman Ahmed Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu dubi wani zaman dirshin ne da masu bukata ta musamman suka yi a jamhuriyar Niger. Sun yi wannan zama ne ranar 2 ga watan nan na 8 wato watan Agusta da muke ciki wanda kuma sun koka ne game da yadda ake musu nakasu.
Daruruwan mutanen da ke fama da nakasa waɗanda suka hada da guragu da makafi da kurame ne suka hallara a farfajiyar ma'aikatar ministan al'umma Alhamis 2 ga watan Agusta a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci akan maganar kudaden da dokokin ƙasa suka kebe a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci akan maganar kudaden da dokokin ƙasa suka kebe a kasafin kudaden kowace shekara domin ayyukan inganta rayuwar nakasassu. Dan Firun Munkela shine sakataren haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Niger.
Gwamnati ke zuba mu duk shekara a matsayin miliyan 50 wanda ake cewa Fund National Destitution of Persons and Disabilities saboda wadan ƙara kyautata rayuwa nakasassu a Niger. Akwai committee national wanda aka sa wanda duk wanda yake da wani bukata in zaman nakasashi da mutum da kanshi koko ta ƙungiya biyu yana yin takarda wanda ake cewa TDR ya ga yi bukatar shi sai committee nan ya gani ayi taro a gidan takardun tashi tana ma'ana ko ba ta da ma'ana sai a yi na amron na takardun a tura minista sai ta yi kuma ta yi sai tsaya bakin signature din minista to abinda ba mu gani a din minista dake babban ma'aikaciyar ta minister ta ce a bada an waye gari kudi sun kaso fitowa
a jajibirin wannan gangami shugabannin kungiyoyin na kasassu sun gana da ministar cigaban al'umma akan wannan magana sai dai basu ji wata amsa mai gamsarwa ba mafari kenan da suka kira magoya bayan su su fito
shakkon haka ce a hidda kudi ba a samu dosu ba sai mu ce mu za mu tabbatar minista amma kai sai mu ci ta doka alƙawari minister ya doka alƙawari ya doka alƙawari shin kuna ganin alƙawarin nan ta ba su gibin kamar ma muna zuwa muna musu ƙarya ne don sai to bar mu zo mu yi abin ga zaman dirshi yau gaban su mu gayi dan su san da mu ba wani gobe wanda muke a tsakani ga Allah muke da aikin kun minister tare da su ne muke aiki kenan sai su fito su ba da bayani menene ke sa kudin nan ba su fitowa
daya daga cikin daraktocin da ke kula da walwalar jama'a ne ya fito daga ofishinsa a madadin ministar al'umma ya buƙaci shugabannin na kasassu su haƙura zuwa gaba domin a cewar sa gwamnati na da niyyar shafe musu hawaye to amma Malam Musa Yakuba ɗaya daga cikin jagororin kungiyoyin na kasassu na cewa
nan zuwa kwana 20 inda takaddun wanda an kai saboda kuddin an ke namu ne in ba fidda kuddin ba na takaddun insha Allah zuwa gaba wanda zamu tara zai yi wannan so 10
alƙaluman da aka samar a sakamakon ayyukan kidayar jama'a da aka gudanar a shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan nakasassu a Nishar ya lallanka daga 80 zuwa 715 kwatankwacin kashi 1.4 daga cikin 100 na yawan jama'ar wannan kasa galibin su matasan da basu yi karatu ba yayin da waɗanda suka koyi sana'o'in hannu ke fama da rashin jari lamarin da ke ƙara tilastawa wasu su rungumar sana'ar bara Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
to muna godiya Sule Mumuni Barma kenan me zaka iya ƙara mana haske akai me ce ce babban matsalar
yawa Usman to kamar yadda dai aka yi zaman darshen wato kusan har aka ƙa ba a samu wata takamaimiyar matsaya da za a iya cewa an cimma ba musamman dai dangane da buƙatar da suka gabatar anan abin tuni shi ne cewa akwai wasu kuɗaɗe miliyan 50 da gwamnati ke warewa su na ƙasassu domin ayyukan da ya kamata su yi da sunan ƙungiyoyinsu na ƙasassu wanda suka shafi harkokinsu na yau da kullum domin bunƙasa watakila sana'o'insu da kuma wasu shagulgula da suka shafi na ƙasassu to su na ƙasassun sun kwatanta cewar sun lura ana jan ƙafa sun bayyana cewa ministar da ke kula da harkokin al'umma wacce ita ce ke kula da matsalolin na ƙasassu ta yi umarni ta umarci wato ta sa hannu akan takarda cewa a baiwa su na ƙasassun nan kuɗaɗen da suke buƙata sai dai suna ganin kamar kusan rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ma'ana anan akwai alamun kamar akwai wasu ma'aikatan da ba su yarda da su ba ko kuma suke zargin su da jan ƙafa ko saku-saku da buƙatunsu saboda ne suka yi wannan zaman dirshen domin su a tunaninsu wannan hanya ce ta gwadawa duniya cewa kuma su magabata cewa ai ga halin da ake ciki kuma ga wasu kuɗaɗensu da ya kamata a basu amma ana ƙoƙarin yin ko kuma ana son a yi musu jarai ana jan ƙafa wajen ƙoƙarin basu waɗannan kuɗaɗe saboda haka suka yi zaman dirshen yanzu dai a ƙarshe abin da zan iya cewa sun sanar da mu cewa sun ɗibarwa hukumomi wa'adi wato daga ranar da suka yi wannan zaman darshen cewa da makon jiya za su jira har zuwa ranar 20 ga watan nan Agusta domin jin abin da su hukumomi za su ce wato sun ba su wa'adi kenan su yi kokari su ba su waɗannan kuɗaɗe nasu kuma abin tuni anan kuɗaɗe ne wanda ke kunshe cikin budget na ƙasa idan kuma ka lura sauran kiris shekara ta tafi idan ana jan kafa su a tunaninsu kuɗaɗen nan ba za su fito ba watakila shekara za ta zo ta ƙare kuɗaɗen nan ba a yi amfani da su ba sai dai a sake maida su cikin bitar malin ƙasa kamar yadda suka ce a bara ma an yi haka wajen miliyan 40 nasu da aka ki fiddowa a basu su biya bukatu sai da aka sake mayar da waɗannan kuɗaɗe saboda haka suka ɗibar wasu hukumomi zuwa 20 ga watan nan na Agusta
to bisa yadda kuke kallon al'amura suna kai komo a matsayinka na ɗan jarida shin kai kanka zaka iya gaya mana wani kila sa ido ko kuma wani abu da ku kanku masu harkar watsa labarai kuke lura da shi wanda za ku iya cewa lalle mutane masu bukata ta musamman a Niger suna da matsalolin da ya kamata a duba?
Kwarai Ajo Usman, akwai matsaloli da dama da nakasassu suke fuskanta. Al misali idan ka tuna a shekarar 2016 hukumomin kasar nan sun yi gudanar da ayyukan rusau wanda kuma wannan al'amari ya rutsa da shaguna na nakasassu inda da dama daga cikin su ke gudanar da ayyukan hannu wanda kuma wata hanya ce da ke ba su damar dogaro da kai tana raba su da shiga harkokin bara ko kuma kaskantar da kansu a wurin mutanen da suke tsammanin za su samu wani abu a gare su. To sai aka waye gari bayan an rusa waɗannan shaguna gwamnati ba ta yi la'akari da cewa waɗannan shaguna nan na ƙasa su ne ba, tunda an rusa su ya kamata a samu musu wasu hanyoyi ko kuma a keɓe wani wuri inda za a ba su su je su kafa shaguna domin ci gaba da sana'o'insu don samun abin da za su kore bakin su kuɗa su kula da iyalinsu. Shiru kake ji har yanzu ba ma a yin maganar. Sannan ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara damun na ƙasa su suna kwatanta cewa a duk lokacin da suka yi sabgogi za ga ai ba za a samu ɗaya daga cikin magabata ko wani minista ko wani babban mutum dai wanda zai zo ya halarci wannan biki wanda alama ce cewa ai ya mutunta su kuma ya karrama su. Za ga sun kare harkokinsu a shiru ba wanda zai leƙo su duk wanda cewa suna kwatanta kai takardar gayyata. To kaga irin wannan abubuwa suna ƙara sosawa na ƙasa surai kuma ita gwamnati da kanta ta yi amanna ta yi imani cewa lalle mutane nan suna buƙatar a tallafa musu kamar yadda wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin suka bayyana mana a yayin da suka yi wannan zaman dirshin sun ce lalle su sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa da prime minister sa suna ba su goyen baya kuma suna tausaya musu. Dalilin haka ne ma gwamnatin daga bana za a wato lullunka kason da ake baiwa na ƙasassu cikin tsarin kasafin kuɗaɗe wato daga miliyan 50 zuwa miliyan 150 a kowace shekara bisa la'akari da cewa yawan nakasassu ya karu a can da 80,000 ne. Sannan hankali da aka gudanar da wata kididdiga ta shekarar 2012 ta yi nuna da cewa Niger na da nakasassu sama da 700,000, abinda ke nufin kenan bukatar su za ta karu saboda haka gwamnati ta ce a ba su waɗannan a keɓe musu waɗannan kuɗaɗe miliyan 150 a budget a nan gaba. To amma wani abu mamaki kana ganin su har yanzu suna ci gaba da korafi akan miliyan 50 ɗin da aka saba bayarwa a can da su ma wani abu ne da nakasassu ke korafi akai suna ganin ki bukatunsu da mahimmanci ba shi yasa ake saku-saku da irin waɗannan al'amura.
To muna godiya su lemun muna barma sai kuma wacce take hada mana sauti wato Julie Lazarus Cresham. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
Kuma da Allah a gaida malamai. Batun daidaita hutun makarantun sakandare su tafi bai daya da na jami'o'i yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun kasar Ghana suka mai da hankali a kai a makon nan. Ga Ridwan Abbas.
So masharhin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana wato Daily Graphic wadda babban labarin ta shine tsarin ilimin nan na manyan makarantun sakandare za ta dauki tsarin jami'o'i da take amfani da shi wurin hutun dalibai. Jaridar ta ce somi daga shekarar karatu na bana manyan makarantun sakandare za su dage daga tsarin su na yanzu zuwa tsarin jami'o'i ke amfani da shi. Minister ilimi Dr. Matthew Opoku Prampeh ya bada sanarwar haka. Har yau a shafin farko na jaridan babban alƙalin nan na musamman Ahmedu ya fallasa Muhammad Ayarga akan binciken motocin da ya shigo da shi kasar. Shi Mr. Martin Ahmedu din ya bayyana cewar Muhammad Ayarga yayi waɗansu kokarce domin turo manya da sun ka hada da abokai sarakai da sauran dai mutane masu martaba domin su sha hankalin shi a kawai kaucewa binciken yadda ya shigo da wadansu motoci na alfarma cikin kasar ba tare da biyan kudin haraji ba. Daga jaridar Daily Graphic za mu sheka zuwa jaridar The Today. Yau labarin ta na farko shine ayar gayayi zafi yayin da Hamidu ke fallasa shi ga ƴan sanda. The Daily Satellite tsarin nan na double track system inda dalibai ke zuwa hutu wani bangare su yi karatu. Gwamnati ta amfani da wannan tsarin ta tara kuɗi Ghana Cedi biliyan 1, ministar ilimi ne ya faɗi haka. The Chronicle, bankin Ghana ta mika jankati akan Men's Gold tana kashe diga jama'a karo na biyu da ade na adani ta sayan zinari. Labarin ta na biyu, shugaban ƙasa ya taimakawa masu ƙananan kamfanoni 1,350 da kuɗin jari. Daily Guide, kar ku bincike ni a yarga ki ba, Hamidu hankuri game da kaucewa biyan haraji da yayi. Akwai alaman ra'ayi tankaɗe da rairaya a cikin Minnesota ƙasar nan bayan an sallami ministan makamashi Buace Ajeku da Inquisitor. Akwai fallasa mai tsauri bayan yarjejeniyar da aka gudanar na Ameri jirgin nan na makamashi wadda yayi dalilin sallaman ministar makamashin din. Sarkin Botai wadda aka kora ya gabatar da kashidi. Da Informa, Ajeku zai yi fallasa. The Herald, an ambata sunan ɗan uwan na Akufo Addo a cikin badakalar GNPC da kafawa, badakalar da aka samu dangane da waɗannan gurabo guda biyu. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kusan karfe 3:27 sashin Hausa na muryar Amurka ke magana yanzu, kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma akwatin saƙonni.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina bakin KTV ba tsarar. Yawwa, mataimakin shugaban ƙasa, abinda ka kullo da shi na alheri, Allah ya ƙara taimakawa. Wanda DLA yi lokacin shugaban ƙasa wanda ba a yi mahukunci ba, da wanda zai yi nan gaba, da wanda ka cire, muna fata muna baka goyon baya. Don Allah a taimaka a yi hukunci mu gani, don ya zama ishara ga mai neman ya yi laifi nan gaba. Don Allah a taimaka.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana dan magaji dan kole a Udu Kano State, Nigeria. Nagode sashen Hausa na muryar Amerika. Ashe da jami'an tsaro ake haɗawa a yi magana shugaban ƙasa, to ashe garan Bawul ya wajaba gare ka Muhammadu Buhari. Dan ma kai ma jami'an tsaron nan garan Bawul ba, to wallahi sai ana ka ka kuma sa kai ka ga su ka hikin da kai. Ubangiji Allah ya kare ka.
Labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku.
Shugaban Amurka Donald Trump yana buga kirji ko kuma kurin cewa jami'ar su ta samu galaba a zaben ranar 30 da aka gudanar. To amma kuma kirga kurun zaben na musamman da aka gudanar a jihar Ohio da ke kudu maso tsakiyar Amurka na kujerar dan majalisar wakilai ana kekeke ne. Shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila ya ce ba zai saki tsayawa takara ba, maimakon hakan zai mara wa ministan harkokin cikin gida Emmanuel Ramazani Shadari bayani a zaben shugaban kasa mai zuwa. Mai magana da yawun gwamnatin kasar ne Lambert Mende shine fidda wannan sanarwa a jiya Laraba. Wannan sanarwar da ta kawo ƙarshen jita-jitan da aka dima ana yadawa cewa shugaban zai saki tsayawa takara zagaye na uku, duk da dokar kasar ta yi hani da haka. A hanawa daya daga cikin ƴan adawan kasar Zimbabwe Tendi Biti mafakar siyasa a kasar Zambia jim kadan bayan da mahukuntan kasar ta Zimbabwe suka tsare shi lokacin da yake kokarin tsallaka bakin iyaka. Rahotannin farko ma cewa suka yi an kama shi. Babban daraktan kungiyar nan ta kare haƙƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch, Dave Mahanga, mai kula da kudancin Afirka, shine ya rubuta a shafin sa na Twitter jiya Laraba.
To madalla ga sheka da haka Allah ka mu karshen shirin wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin sai bango ya tsage na Jimmai Ali. Kamun nan a madadilla dan Ibrahim Aya wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen, da ma injiniya Mark Ferguson da ya rika masa. Annan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.